وانا لما الاقي سامي سال الرب ومستنبع.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم صل وبارك وتحنن على هذا النبي الكريم القرشي الهاشمي المؤيد في التوراة والإنجيل. بأبي وأمي أنت يا خير الورى، وصلاة ربي والصلاة مؤطرة، يا خاتم الرسل الكرام محمد بالوحي والقرآن كنت مطهرة، لك يا رسول الله صدق محبة لا تنتهي أبدا ولن تتغير، لك منا نصرة يا رسول الله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. muna gode wa Allah madaukakin sarki wanda ya hada fuskokin mu a wannan farfajiya, a wannan wuri mai albarka, don saurara wato nasiha da wa'azi wanda malamin mu wanda yazo tun daga kasan mu domin ya fadakar da mu, ya wa'azantar da mu, ya nuna she mu, wanda saraha ba dangalin sa ba, bamu san wani malami wanda idan ya shigo wannan kasa mai albarka yake shiga lungu da sako da duk inda aka san daliban mu suna wurin, yake shiga ya ba su shawarwari, ya nasihantar da su, har gidaje ma wasu yana abun su. Wanda sai dai muna roƙon Allah madaukaki sarki ya saka masa da alkhairi, Allah ya ƙara wa rayuwarsa albarka, Allah kuma ya ƙara wa zuriyarsa albarka. Don haka akwai tsari da muka yi na amsa tambayoyi, wadda duk wacce take da tambaya take iya rubutawa kuma za ta aiko insha Allahu ta'ala. Ba ta da bata lokaci ba, za mu kira wadda zai dan azzar majalisin da katun Alkur'ani, shine Sheikh Bala Sahal. Bismillah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. خلق الإنسان من صلصال كالفخار، وخلق الجان من مارج من نار، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ رب المشرقين ورب المغربين، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يخلق منهما اللؤلؤ والمرجان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يسأله من في السماوات والأرض، كل يوم هو في شأن، فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان
الله أبنجيزي يساكا دا الخير يكون بكار إخلاصي ba tare bata lokaci ba saboda yanayi yadda yin wato an so a fara abu wato tun lokacin farko to amma saboda yanayi insha Allah ta'ala za mu shiga abin kai tsaye da izinin Allah muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya mamalar jagoranci ya kuma ya ƙara masa duk abin da ya sanya gaba assalamu alaikum sallallahu alaihi
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إخوانا مسلمي مزا دماتا أولنا قريم البركة garin alkahira a wannan kasa mai albarka kasar wato Egypt kuma a wannan lokaci mai albarka a gaban iyayena matan dalibai da suke karatu a wannan kasa mai albarka kasar Masar da kuma ƴaƴansu da kuma mazajensu kuma yadda dan uwa mai gabatarwa yayi bayani ziyara ce ta yankwantaka ta musulunci muka kawo muku dan mu gaisa sannan kuma mu yi wa juranmu nasiha akan abin da zai amfane mu na farko ina yi wa Allah godiya kuma ina ran bakin ku muna yi wa Allah godiya da ya bamu lafiya ya azurta mu ya samu cikin daliban ilimi mazajenku dalibai ne na ilimi a manya-manyan jami'o'in da ake gadara da su a duniya haka kuma dalibai ne na ilimi kuna karatu kamar yadda mazajenku suke karatu a manya-manyan jami'o'i da ake ji da su a duniya wannan ba karamar ni'ima bace ya kamata ku gode wa Allah ina muku addu'a da ƴaƴanku da kuke haifa a wannan ƙasa Allah ya ba ku ikon tarbiyyar da su tarbiyya islamiyya rashida Allah kuma ya raba ku da fitintinu na zamani ya ba ku ikon yin abin da ya kawo ku a gurguje a wannan dare a wannan lokaci ina so na yi mana nasiha ne dukan mu gaba daya dangane da abin da ya shafi mu'amala ta zamantakewa ta aure tsakanin miji da matarsa ya yi kamata kasance da kuma kurakurai da matsaloli da ake samu tsakanin miji da mata saboda rayuwar aure tana yin daɗi ne idan an samu kwanciyar hankali an gina ta akan al-ishratu bil ma'rufi المعاملة الصالحة المبنية على حسن التبعل وحسن الذمة والوفاء من الزوج لزوجته ومن الزوجة لزوجها رأيور أولي أنا جنداء تني إذن أكسامو ككاور معاملة وندا تجنو أكام واتو شكا القوري دقا بانجر مجي دقا ممعتسا cika alƙawari daga ɓangaren mata zuwa ga mijinta kuma mu sani cewa gidan musulmi da zai taɓa zama lafiya ba face an samu al-ishratu at-tayyiba allati tambani ala tibi ma'dani al-insan wa karami khuluqihi wa fadlihi kuma yadda malamai suke fada kikkiawar zamantakewa zaman aure dole ne a yi shi da kyautatawa kikkiawar zamantakewa yana da alaka da ɗabi'ar dan adam mai kyau da kuma falala da zai iya nunawa dangane da ni'imar da Allah ya masa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi bayani mafiya alkhairi a cikin wannan al'umma sune waɗanda suke masu kyakkyawan hali kuma yace khairun nasi man taba li ahlihi mafi alkhairi a cikin mutane shine wanda ya kyautata wa iyalansa mafi alkhairi a cikin mata ita ce wacce ta kyautata wa iyalinta mijinki iyalinki ne ƴaƴanki iyalinki ne kai ma matarka iyalinka ne ƴaƴanka ma iyalinka ne sannan kuma mutum yakan zamanto mafi alkhairi a cikin mutane shine allazi fadla bi amalihi wa akhlaqihi wa shama'ilihi alkarima wanda ya fifice ɗan uwansa da kyawawan ayyuka da kyawawan ɗabi'u waɗanda suke abin yabo ne masu kyau wannan duk annabi ne ya faɗa sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam an tambaye shi wai meye ne yake gaggawan shigar da mutane aljanna ya kamata a matsayinki na uwa a matsayinki na matar aure a matsayinka na miji mijin aure kai ma ka san menene abinda yake gaggawan shigar da bayi gidan aljanna manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa taqwallahi wa husnul khuluq jin tsoron Allah da kyakkyawan ɗabi'a duk ma'auratan da ba su gina auratayyar su akan jin tsoron Allah ba ba su gina shi akan kyakkyawan ɗabi'a ba to ba su samu falalar wannan hadisi ba kuma ba lallai shiga layin wanda za shiga aljanna da gaba ba malamai suka ce a haƙƙun nasi bi husnul khuluq al-ahad wanda ya fi cancanta ka kyautata mai mu'amala shi ne iyalinka bai kamata namiji ya zama inuwar gidinya ne na nesa ka shaki ba a waje ana jin daɗinka na nesa da kai su suke amfanuwa da kai amma na cikin gidanka suna shan azaba ba kamar wanda yau da yawa daga cikin gidajen mu na Hausa Fulani abinda ke faruwa kenan sai ku ga mutum Allah ya masa duk abin da ya masa amma iyalansa ba sa jin daɗi na zama da shi wani ma in ka haɗu da shi za ka yi tsammanin da mala'iku suke rayuwa saboda tsabar alamar tsoron Allah da takawa amma wallahi idan aka binciki mu'amalarsa da iyalinsa a gidansa labarin ba shi da daɗi to wannan abin kunya ne kuma abin baƙin ciki ne ko namiji ko mace mutum ya siffantar da irin wannan ɗabi'a wata za ka zanta da siffar tsoron Allah zahiri ta ƙawaga ta asili amma wallahi idan aka ba ki labarin yaya take zama da iyalinta yaya take zama da mai gidanta yaya take zama da surukanta yaya take zama da ƴaƴan mai gidanta labarin ba shi da daɗi irin wannan masifu su suka lalata mana gidajenmu irin wannan masifu su suka hana mu zaman lafiya da iyalanmu wani yana ba da labari ya ce wallahi da ana iya raba mace gida biyu a yanka ta gida biyu ya ɗau rabi a karɓa rabin wallahi ya ce matarsa da an yanka masa gida biyu don rabi ma ya ishe shi saboda bala'i da gashi da take masa kin ga a ce mai gidanki yana ganin cewa kin masa yawa saboda masifar ki da bala'inki da za a raba ki gida biyu a kwashe rabi a bar masa rabi zai maneji da ke aikin ga abu bai ba kuma da yawa mata ban sani ba wallahi wallahi mace tana iya shiga wuta da wuri saboda mai rashin kirkin da take yi a gidan mai gidanta mun sani malamai sun gaya mana aljanna ki gidan aurenki aljanna ki gidan aurenki aljanna ki gidan aurenki haka wajibi ne mata ku yi ƙoƙari ku nemi aljannan ku a gidajen ku na aure, ku zauna lafiya da mazajen ku, ku yi musu kyakkyawar mu'amala. Malamai sun ce wanda ya fi cancanta a kyautata masa mu'amala, a zauna lafiya da shi, shine abokin zama karinun haya, sahibi, sahib wanda kake tare da shi yau da gobe, dare da rana. To amma ya zama kowa yana jin daɗi da ke mu'amala da ke, amma a gidanki ba a jin daɗi da ke, wannan ba ƙaramin tashin hankali ba. Namijin kwarai shi ne namijin da yake faranta iyalinsa ya yaye mata baƙin ciki da damuwa, ko da kuwa da sakin fuska ne. Suka ce mutumin kwarai shi ne allazi idza dakhala baitahu dakhala bil hanani wal rahmati wal ra'fati wal lutf. Mijin kwarai shi ne wanda in zai shiga gidansa yana shiga da tausasawa da ainihin wato sakin fuska da tausayi da jin kai, ba da baƙin ciki ba, ba da ƙuncin rai ba, ba da rankwashin yara da dukan yara ba, ba da bal da kwanuka ba. Wallahi an ce akwai mai gidan da idan ya dawo gida kowa rugawa ke da gudu saboda bala'insa. Rugawa yara kotu su shiga ɗaki, baba ya dawo, koko shiga uku, baba ya dawo, ka zama dodo a gidanka. Hadi musiba wallahi, wannan bala'i ne wanda ya kamata a ce idan uwa ya dawo da uwa da ƴaƴa suna gudu suna rungumansa saboda rahamarka, saboda tausayinka, saboda jin kainka. Akwai matar da ta ce wallahi malam da ya tunkaro ina jin sallamarsa gabana yake faduwa saboda masifar da zan gama da ita a gidansa. Ta ce kuma ba ranar banza kullum ne, ta ce zaman lafiyarmu shi ne baya gida. Yanzu wannan akwai alheri ga wannan namiji, ya zama iyalinka suna murnar bata nan. Wani yaro ya ce wa babansa, ya ce wallahi baba da kai tafiya muka ji daɗi, ya ce da na dawo ba sai ya ce sai muka ƙara jin daɗi. Ashe yaro kan ya gane babansa zai masa ba daidai ba. Ina fata ana fahimta. So lillahi wa rasulihi, ya kamata mu ji tsoron Allah, mu kiyaye, mu zama masu wato kyakkyawar mu'amala ga iyalanmu, masu sakin fuska wa iyalanmu. Haka annabi ya faɗa, haka malamai suka faɗa, kuma wanda zai bada kyakkyawan shaida a kanka ko da bayan ka mutu shine wa? Shine iyalinka, shine mijinki. Akwai wata matar da wani zai bada shaida a kanta sama da mijinta? Akwai shi? Akwai wanda ya saiki ko babun da ya haife ki ya yi sai bada labari a kan halinki da ɗabi'arki sama da mijinki? So akwai haɗari kwarai da gaske. So muna fatan a bada muƙaddima mazaje sun fahimci me nake so na faɗa a cikin wannan muhadara tawa, su ma kuma mataye sun fahimci me nake a so na faɗa. Ya zo a cikin hadisi ana cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine khairun nas li ahlihi, shine mafi alkhairi dangane da iyali. Duk duniya ba wanda ya kai annabi kyautata wa iyalin shi, duk duniya gaba daya. Aka ce abu na farko, kana idza dakhala baytahu, ko idza dakhala bayna ahlihi awwal ma yabda'u bihi as-siwak. Abu na farko da annabi yake fara yi in zai shiga gidansa shine aswaki. Ya kamata ki tambaya ki ce menene hikimar da ta sa manzo Allah yake aswaki farkon shiga gidansa ya goge bakin shi? Wai saboda haƙƙin iyalinsa a kansa, haƙƙin iyalinsa a kansa na tsafta. Baya so ya shiga gida iyalinsa ta ji wani sansani mara daɗi a tattare da shi. Baya son ya je gida iyalinsa ta ji wani abu wanda yake abin kyama a tattare da shi. Manzo Allah baya da ƙazanta, bai san ƙazanta ba, kuma ya koyar da tsafta wa iyali. Za mu zo mu karanta tarihin sahabbai a kan irin wannan. Ibnu Abbas yakan ɗauko kwalli da kura tandun kwalli da madubi, kwalli da mishinsa da madubi ya zauna a gaban madubi Ibn Abbas a cikin gidansa yana saka kwalli yana gyara idansa aka tambaye shi me za ka je wannan yace uridu an atajammala li ahli ko li zawjati kama uridu an tatajammala li ina so na yi wa iyali na kwalliya da ado kamar yadda ni ma ina son nawa iyalin taimun kwalliya da ado ahlu sunna kai koyi da wannan hadisi majiya sunna annabi da mazanku da matanku yau wanda namiji ne yake jin cewa akwai haƙƙin matarsa a kansa mai kula da jikinsa ya gyara jikinsa kullum mata ake zagi cewa kazamai ne amma wallahi namiji ya fi mace kazanta a iya binciken da muka yi da wahala mace ranar girkinta mai gidanta zai zo gidanta ita da yace ko su biyu ko su uku bata gyara jikinta ta yi kwalliya ba wannan ɗabi'a ce ta mata kulawa da jiki galibar ɗinsu amma wallahi akwai mazan da dayawa ba su taɓa tunanin cewa akwai haƙƙin iyalinsu su je musu da kwalliya da ado su sa turare su gyara jikinsu su yi wanka don iyalinsu don su yi kyakkyawan yanayi ba da yawa ne daga cikin maza suke tunanin wannan haƙƙi yana kansu amma kun ga Abdullahi ibn Abbas a matsayinsa na sahabi almajirin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama wanda ya samu makaranta ko ya samu karatu a wajen annabi ga abin da yake da shi da iyalinsa wanda mu ba ya kamata mu yi kokari mu gyara manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama yabda'u bis-siwak hatta har sai matarsa ko iyalinsa ba za ta taba shanshanar ra'iha natina wani sansani mai wari a tattare da shi ba wannan yana nuna mana cewa yana cikin al-mu'ashara bil ma'ruf da ake faɗa Qur'ani yace wa ashiru hunna bil ma'ruf kyakkyawan zamantakewa da kyautata zamantakewa da iyali shine namiji ya zama yana da kulawa da jikinsa da tsafta wata mata tana cewa an yi karatu irin wannan tace wallahi akramaka Allah sai dai hakuri tace mai gidana idan ya dawo da takalminsa sau ciki idan ya cire safarsa ya ajiye ta a ɗaki ko a falo ɗakin baya zaunuwa yanda kika san wato wani kulli ne na daddawa aka rataye a wurin wato haka abu yake saboda datti kuma ba a yi sa a ɗauke mai ba da ya zo zai fara zagirai wata ta ce wallahi hala haka zai dawo da kayansa sun yi datti suna warin gumi suna ƙarnin maza kamar yadda ita fa ta faɗa tace idan ya rataye kayansa a ɗakin da ake kwanciya sai dai ka ji ɗakin kamar wata jaba ce ta shigo ta fita saboda datti kuma abin da mamaki tace idan ya zo zai tafi washe gari sai ya ɗauko wannan kayan dai masu wannan ƙazanta su zai daɗa mayarwa idan ya duba bai gani bai kama zage-zage da faɗa wai ɗauke min kayana ni a da mu kira samun sabulu ne don me zaki dauke yayi ta hayaniya ta rashin hankali wai ba a sai masa sabulu tace yanzu mai gida a haka zaka fita mu ma da muke nan gida da kyar muke zama a ballantana abokanan zama wanda ba larura ne su zauna da kai ba wallahi irin waɗannan abubuwa suna faruwa wani namiji idan kika ganshi yana yawo a titi kina ganin su zaki ce Allah ji kan matarsa Allah ba ta gidan aljanna kawai saboda baya ganuwa akwai mutumin da ya zo sahu ya kafa a masallaci billahi azimu da ya tashi a wurin kudaje ne suka zo suna bin wurin saboda bala'in kazanta wani yake cewa ta yanzu wannan yaya matarsa take da shi amma ba a haka zai ya afka mata wani ya zo bakinsa yanda kika san wato gantsakuka ce ta tanki na ruwa da rashin kulawa haka yake ba a tsafta babu kulawa sai ki ce wannan yaya matarsa take tunkararsa ya yake tunkarar matarsa wallahi mata suna da hakuri a wannan janibi su dole ne malamai su fito su yi bayani dangane da hukuk haƙƙoƙi na mata akan mazajensu musamman akan abin da ya shafi kulawa da tsafta da gyaran jiki barin farce barin gashi a jiki na kazanta wanda shari'a tace a kawar da shi, haƙƙin matarka ne akan ka, ka faranta mata da ji dadin zama da kai, ka kula da waɗannan abubuwa. Sutura, wasu ma matan suke kula musu da suturar, suke wanke musu, amma wallahi duk da haka in kin gansu abun baya ganuwa. Allah ba wa mata haƙuri da suke ƙoƙarin tarbiyyar mazajensu masu irin wannan ɗabi'a. Allah kuma ya ji yadda wannan saƙo ga maza su koyi da sunnar da Abdullahi bin Abbas ya faɗa, ya ce zama yake ya kwalliya ya sa madubi a gabansa. Mu yanzu al'adam mace ce take zama gaban madubi ta sa kwalli, da wahala ki ga namiji yana sa kwalli, amma su saboda kulawa da haƙƙin iyalinsu su wanke jikinsu su saka kwalli su kwalliya su tsaftace jikinsu. Saboda mai? Saboda iyalansu. Annabi sallallahu alaihi wasallam saboda tsaftarsa gumin jikinsa turare ne, gumi na jikinsa turare ne wallahi. Kamar yadda Ummu Salama take faɗa, Ummu Sulaim take faɗa, ya je gidanta ya kwanta ya yi baccin rana, gumi ya kama shi, gumin Annabi ta tattare ta zuba a kwalba, ta ce ya fi turaren miski ƙanshi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Da haka wajibi ne kamar yadda namiji yake so matarsa ta kula masa, to shi ma ya kula da gyara jikinsa da gyara gidansa. Zan dawo kan iyayena mata, idan har an ce namiji ya kula, haƙƙi ne naki a kan mijinki ya kula da jikinsa da tsaftar jikinsa. To ina ga matan da suke zama suna azabtar da mazajensu ba su da kulawa. Wata matar gidanta ba zai shigo ba saboda bala'in ƙazanta da rashin tsari da rashin kulawa. Kuma waɗannan abubuwa na rashin tsari da rashin kula da gida da gyaran jiki da yawa yana kashe auren mata. Ba zan iya irga sau nawa namiji zai kawo min kuka ya ce zai rabu da matarsa ba don kuma saboda bala'in ƙazama ce. Wata ƙazantarta ba ya tsaya ne a gangan jikinta kawai ba, ƙazantarta yana bayyana a cikin abincinta, ƙazantarta yana bayyana a shimfiɗarta, ƙazantarta yana bayyana a kicin ɗinta, ƙazantarta yana bayyana a toilet ɗinta, ƙazantarta yana bayyana a falanta, ƙazantarta yana bayyana a kan ‘ya’yanta, kai ƙazantarta yana bayyana hatta a kan mai gidanta. Wallahi sai ta shafa masa bala'i, shi ma sai ya fita a ƙazance, sai a ce ba zai san saboda laifin matarsa ne. To kin ga wannan ba daidai ba ne, wannan kuskure ne. Da haka abin kunya ne mace a ce abubuwa na gyara jiki ba ta san da su ba. Mun sha faɗa muna bayani a karatuttuka na mata, wasu suna ganin cewa kamar an wuce, wato ana ganin kamar ba su yi ba. Wallahi ba wai ba ku yi ba ne, kuna ƙoƙari mata, amma a wannan zamani mace tana samar wa kanta gindin zama a gidanta ta hanyar kulawa da kanta da jikinta. Akwai haɗari, babban haɗari a irin wannan zamani da matan banza suke yawo a titi sun fi na cikin gida iya kwalliya, ‘yan matan bakin titi sun fi ɓarkan hankalin mazajenku sama da ku, ‘yan matan bakin titi turarensu ya fi naku na gida ƙanshi, ‘yan matan bakin titi lallansu ƙunshinsu an fi ganin sha'awarsa sama da naku. Yau ‘yan mata a DP ɗinsu, a WhatsApp ɗinsu, a Facebook ɗinsu, mace za ta yi kwalliya ta saka lalle ta ɗauki hoton ƙafarta saboda gadarar ta iya ta nuna wa duniya. Ba mamaki wayar mai gidanki a cike yake da waɗannan hotunan. Ɗazu ɗin nan wata ta turo mu wata fatawa, wai wani ya zo yana buɗe wayar sa matarsa tana gefe, kan dama yawancin kana da wayarka haka to mata a baya suke zama galibin, da wahala kana da wayarka haka matarka tana can suna nan gefe haka ana baya haka suke, ka kula saboda satan password da kuma sanin me yake bukatarwa. Da haka yana buɗe-buɗe, yana buɗe-buɗe, sai ta ga cewa yana ta bin hoton maza, yana ta bin hoton mata, yana ta dubawa. Sai ta ce masa ita gaskiya ba ta son namiji mai wannan ɗabi'ar. Ya ce wacce ɗabi'a? Ta ce tun da ka zauna hoton mata kake ta buɗewa, ka buɗe wannan ba ɗan kwali, ka buɗe wannan kaza, ka buɗe wannan, dama wannan wayoyin sai abin da Allah yi, waɗannan abubuwan sai abin da Allah yi, sai abin da Allah kare mu. Shikenan sai ce shikenan sai ki je ki nemi wanda baya da wannan halin, ki je ki nemi wanda baya da halin wannan halin, ki je ki aura, ba na shi ba zai daina ba. To shine wai ake fata wai aure ya mutu, nace a aure bai mutu ba, auren ki yana nan daram da kam. Amma abinda nake ce miki shine, yaya akai kika bar mijinki ya yaudaru yake ta kalla kallan mata, ne abinda yake kalla ke ba ki da shi ba za ki nuna masa ba, ba mamaki shekara ki biyu baki kunshi ba, ba mamaki. Akwai waɗanda daga sallah sai sallah suke kunshi, in kaga tayi kunshi sai sallah, kuma kunshi yana inganta mace na gargajiya da na zamani. Akwai matar da gyaran kanta, gyaran kanta sai mai gida ya roke ta Allah, dan Allah anan dan girman Allah, ga kuɗi ki je ki sayo man gyaran gashi ko sabulin da zaki gyara gashi. Akwai wanda yace ya sha bata 200 ta cinye ta ki da rife kilo 200, sai ya billa mata 200 je ki kilo, ce wallahi ban samu lokaci ba, kanta a dankare yake, yanda kika san irin bayan tinkiya din nan da shekaru kanta ya dankare da dauda. Wannan abu bai ba, na san ba kwa san wannan labari, ba daɗin ta kuke ji ba, amma maza suna azabtuwa da wannan, dole ne ku yi kokari ku gyara. Wata toilet ɗinta baya shigowa saboda ba ta da kulawa, kitchen ɗinta baya shigowa saboda ba ta kulawa. Akwai wanda ta kawo wa mai gidanta abinci, yana gaurayawa yana haɗa loma guda ɗaya, miyar kubiya ce mai yauƙi mai albarka, sai ga kuda a ciki yana yalo-yalo a ciki. Yaya aka yi wallahi ashe wa mamomi da Allah kai hakuri, wallahi miyar ce ta yi zafi, na ce baran batta a buɗe ta sha iska kafin ka zo, ashe kudaje sun shiga sun yi dabdala, ba ta kula ba. Ta kawo mai gidansa ya ɗauki loma zai ci, kuma ga kuda a ciki, ba zai ga kimar ki ba wallahi. Akwai wanda wallahi tuwo ne ya zo, tuwo aka tuka masa, ya tukuku loman nan yana tukuku yana watsa a baki yana ci, kawai sai ya ji wani zare-zare, ya ɗauka gashin tinkiya ne, a ya kama ja, ya kama ja. Ashe ranar wai ta yi tsifa ne, ku ji nan Allah ba me ya faru, na ga gashi wallahi kai haƙuri, iska ne ta ɗauka ranar ne, na yi tsifa ne zan je kaza, haba hajiya. Irin waɗannan ɗabi'u, irin wannan halaye, abun kunya ne ana faɗansu a duniya, ana ji ta, amma dole mu faɗa saboda akwai matan da suna da sakaci. Annabi sallallahu alaihi wa alihi matansa mata ne masu tsafta, kuma ya koya musu tsafta, sun koyi tsafta. Abdullahi ibn Abbas misali ɗaya ne na gaya mana a cikin sahabbai, mu kula da wannan. Abu na biyu da muke so yi mana magana a kai dangane da matsaloli da muke faruwa, suke faruwa a zaman auratayya, ana samun wato taurin kai na matar aure ta zama mai taurin kai, rashin ji. Me nake nufi da rashin ji? Rashin ɗaukan umarni. Iyaye na mata, ina so in ce da ku a duniya kujiya, daga cikin larurar mazaje a yau, ciwon kan da namiji yake samu a yau akan iyalinsa, akwai taurin kai da yawa. In za ka jera maza guda goma, mutum zai ce maka matarsa ba ta ji, ko zai ce maka ba ta girmama shi, ko zai ce maka ba ta jin maganarsa, ko ya ce ai taurin kai ce, ko ce maka ba ta da tarbiya, ko kuma ce ma ƴan ra'ayin da kauci, ko ce maka wai ita sai abin da take so za a yi a gida. Ba a sarki guda biyu, ba zai taɓa yiwa ba, ko a garin ku ba inda za a yi sarki baya biyu baya ɗaya ne, ko a makaranta ba a monita guda biyu baya ɗaya ne hajiya. To me yake kawo wannan? Shine abin da malamai suke ce da su inadu zauja, ko inadu zauj, taurarewa, ƙeƙashewa. To mun baɗi wannan ne don mu gyara kenan. Kasra ce zamima, tabi'a ce mur'iba, mai tsoratarwa. Kasra ce ghairu tayyiba, tabi'a ne ba mai kyau ba, abu ne wanda ba a son sa. Mace ta zama mai taurarewa, mai kangarewa, wallahi ta khafuna nushuzahunna, shine an-nushuz, fa'izuhunna wahjuruhunna fil madaji'i wadribuhunna fa'in ata'anakum fala tabghu 'alayhinna sabila inna Allaha kana 'aliyan kabira. Inadu zawja, taurin kai da kangarewa na mace, wanda Allah ya yi bayani a kan ga yanda ya kamata a ladabtar da su yayin da aka fahimci kangararsu. Akwai mai wanda ke ɗabi'a, ɗabi'a ta ce haka Allah ya yi ta, haka ta tashi a gidansu. Ita daman asalinta haka take ba ta ɗaukar umarni da zaman lafiya. Tun tana yarinya an ruwaito haka take. To a nan gurin laifin mijin ne da ya je ya yi kwashe-kwashe ya kwaso ta bai bincika ba, don yana daga cikin sharaɗi na aure da dokoki na aure da malamai suke cewa mutum ya binciki tarihin matar da zai aura. Mugu tuhula tun tana yarinya ƙarama har izuwa sinin rushin shekarun da ta kai na girma, sanin yaya mace take tana ƙarama yana da tasiri. Yanzu wanda yarinyar da take zirga-zirga ga ta nan da wata, wata za ta ba da bayani akan ɗabi'arta da halinta, babanta zai faɗi bayani, yayyenta za ta faɗi bayani a kowa da irin yadda take. So bincike mutum ya gane yaya matarsa ta taso tun tana ƙarama yaya take, wannan zai taimake shi wajen iya zamantakewa da ita. Amma ba ma yi haka, ke ma in kin zo auren ba kya yi, ni ba na yi, ke ma ba kya yi. Haka wannan yana da tasiri wajen mutum ya ta samun ciwon kai har da hawan jini. Da yawa akwai matan da suka sa mazajensu wallahi hawan jini a tattare da su. To akwai ɗabi'a, me ya faru wannan? Aka ce wannan natija ne li wato tarbiya khati'a, kuskuren tarbiya daga iyaye. Shi yaro akwai wanda yake tashi da wata ɗabi'a ta ilhama, haka Allah ya kintsa masa, ko haka Allah ya kintsa mata, daman tana da nutsuwa, daman tana da haƙuri, daman tana da juriya, daman ba ta da faɗa tsakanin ƙannanta da ƴan uwanta da yayyanta, daman uwarta bata taɓa zaginta ba. Akwai yanzu akwai yarinyar da za a ce miki ga ta nan tun tana ƙarama har budurwarta, uwarta bata taɓa daga hannunta da ke ta ba. Saboda me? Bata taɓa yi mata laifin da za ta dake ta ba. Kaga kenan, wannan yana nuna tana yarinya ce mai nutsuwa ta musamman, ko dai tarbiyyar uwar, ko kuma haka Allah ya ciso musu ita cikin taimakonsa. Idan aka samu tarbiyya kafiya, shagamar da yaro, zuba wa yaro ido ya yi abin da ya ga dama, musamman irin wannan zamani na shagwabar da yaya, musamman a irin wannan lokaci, musamman da mata, ku yanzu matan ɗalibai ne, ba a ƙasashen kuke rayuwa ba, kuna rayuwa a ƙasashe na Larabawa, tarbiyyarsu, ɗabi'arsu da taku wallahi ba iri ɗaya ba ne. Kuma ba na ba ku shawara, wata mace wai ta yi sha'awar ta tarbiyyantar da ‘ya’yanta irin yadda ta ga ‘ya’yan Larabawa suna yi, ko da ku sun haɗu a makaranta ɗaya, ko da ku kun haɗu a imara ɗaya, ko da kun haɗu a gidan zama guda ɗaya. A'a, ku riƙe tarbiyyarku, ɗabi'arku da kuka taho da shi daga Najeriya, ku yi ƙoƙari kyawawan ɗabi'un ku gina ‘ya’yanku a kai. Akwai wasu ɗabi'u za ku ga Larabawa ne musulmi ne amma bai dace da ɗabi'unmu ba. Kamar misalin barin yara ‘yan mata babbar yarinya budurwa, sai a ce ma zalar bint balagaggiyar yarinya, amma ba ta saka ɗan kwali, ko ba ta saka hijabi, ko ba ta rufe jikinta, ya za ki kuskura ki girmar da ‘yarki a gaban ki, ki mata wannan tarbiyyar? Ai, ba za ta auri ba, ta je gida. Mu a wajenmu duk yarinyar ta tashi da wannan ɗabi'ar, wallahi ba za ta auri ba. So ku kula da wannan. So tarbiyya khati'a, mummunar tarbiyya da ake samu daga gurin iyaye mata, yana taimakawa a samu mace wacce take fandarariya ne bayan mata ya aure. To a nan abinda nake so in ce, ashe wajibi ne ga iyaye na mata, ‘ya’yan da kuke haifa musamman mata da suke gabanku, ku yi musu tarbiyyar da nan da shekara 30 za su yi zaman gidan miji a ji daɗin zama da su. Kamar yadda matan sahabbai, Ummu Hakim ta aurar da ‘yarta, ta zaunar da ita, ta yi mata wa’azi. Kissar Ummu Hakim da ‘yarta da ta aurar da ita sananniya ne a cikin littattafan Musulunci, da irin shawarwarin da ta ba wa ‘yarta lokacin da za ta kai ta gidan mijinta. Yarinya ce da ta samu tarbiyya ta ƙwarai, mai ban sha’awa, mijinta ya murna ya ji daɗi da ita, ya ce kamar wata limamiya ce ya aura a anguwarsu ko a garinsu. So tarbiyya khati'a tana da tasiri. Idan mace ta tashi ba ta samu kyakkyawan tarbiyya da kulawa wajen uwarta ba, to wannan ana samun matsala in miji ya zo ba za ta gyaru ba, ko ba za ta sarrafu ba. Sannan mutuwar aure, kashi aure, wannan ina magana tsakanin mijin da shi matar, duk wanda Allah musu arziki suka samu yaya a tsakaninsu, to ba wai dan karan kansu ba, a yi haƙuri a riƙe auren a ci gaba da kula da ƴaƴan nan, saboda rabuwar uwa da miji yana da tasiri wajen tarbiyyar ƴaƴanta mata ko tarbiyyar ƴaƴanta maza. Akan samu mushkila, a samu tantarewar yarinya da rashin ainihin wato tarbiyya mai kyau ta yarinya a gidan mijinta, amma ba laifinta ba ne. Kun san me ya faru? Tun asali ne ubanta ya sake uwarta, da haka tashi ta yi ba ta samu kulawa ba. Kina ya kamata ki sani, zuciyar da kike yi cewa ke sai kin kashe aurenki, ke sai kin rabu da baban wanci, ke ba ruwanki da wani, ke wallahi kin gaji da wannan, to kuma ki tuna abin da za ki girba wa ƴaƴanki mata, wallahi sai ya yi tasiri a kansu. Wallahi ko da kina da kishiya, sau da yawa ana samun matsalar tarbiyyar kishiya ga ainihin wato ƴaƴan kishiyarta. Wallahi na san kes din da yarinya, karamar yarinya bata gama secondary school ba, ta bugo tana kuka, kishiyar uwarta tana nemanta, kamar ya tana nemanta, ta mai da ita irin wato lesbianism din nan, neman mata tana ma dugo da ita. Me ya faru? Uban ya yi zuciya ya sake ta, aure ya mutu, ta tafi ta je tana aure a wani gida can, ta bar wata ƴarta gata nan ta tasa budurwa. Kishiyar ita kuma ba tarbiya, ta mai da ita kamar me, ta mai da ita kamar mijinta. Yarinyar take cewa, mamana tana ce min ba sai na yi aure ba, ta koya min hanyoyi, ta ce yanzu wannan ake samun kuɗi, hanyar mace ta nemi ƴar uwarta mace. Yarinyar da kwata-kwata ba ta wuce junior secondary school ba, a idadiya take. Me ya jawo? Ke uwar me ya kai ki kika kada ƙafafuwanki, kika kashe aurenki, kika tafi wani gida, kika bar ƴaƴanki? Ke sa sau da yawa ni ban fiye damuwa ba, kuma ban fiye tsanantawa ba, idan na ga mace ta taga hankalinta lokacin da aurenta ya mutu, ta ce a bata ƴaƴanta. Wallahi tarbiyyar ƴaƴa sai a hannun uwarsu galiban. Ban fiye goyon bayan namiji ya ƙwace ƴaƴansa mata ya bar su a gidansa ba, ya kori uwarsu ba, wanda ya sa ido a kansu ya ba wa uwar ta kula da su. To kin ga wannan sababi ne na lalacewar ƴaƴanmu. Daga wannan mutuwar auren sai ya yi tasiri hatta akan jikokinki da tattaɓa kunnenki, don za ta je ba za ta sarrafu ba a wajen mijin da kuka auren mata, saboda me? Ba ta samu kulawar uwa ba, ba ta samu tarbiyyar uwa ba. Kuma abin da zai baki tausayi ke yar uwa, mace za ta zo ta kashe aurenta, ta bar yara ƴan mata a gidan mijinta, abin mamaki ta yi wato wata raine da su, ta je ta auri wani mijin shi kuma ya kawo mata wasu ƴaƴan kuma ta kula da su, ita ta bar nata ƴaƴan da ta haifa, kuma ta je an ba ta ƴaƴan miji kuma dole ta kula da su. Wata mata take ce min, wallahi malam da na aure shi yana da yara ƴan mata, na ga ikon Allah, na ga baƙin ciki da rashin tarbiya. Ta ce wallahi malam mutumin nan wai saboda son ƴaƴansa, ƴan mata yara budurwa wallahi da su yake kwanciya a garo ɗaya. Wallahi ta ce alhaji wannan wani irin abu ne? Ya ce shi baya rabuwa da ƴaƴansa. Ta ce ni kuma duk ranar da ya tafi ɗakin wata matar, yaran sai su zo muna kwanciya, sai ce wai a gado ne za mu kwanta da su. Balagagge yarinya budurwa ta ce sai mu zo muna mirginiwa da su saboda ubansu ga abin da ya gina su a kai. Ta ce ku malam in suka riƙe waya suka kama chatin ƙarfe 3-4 na dare, wallahi azimu yaran nan ƙananan yara ba su gama secondary school ba, suna da samari da ƴan mata da suke waye abubuwa da su ba kyanta. Me ya faru? Wannan ƴar da take wannan abin da na bincika, uwarta ba ta gida. Shi sa idan an yi aure, ƴan uwana mata, ana yin aure ne dan a zauna. Wallahi na sani ina da alaƙa da mata, ina karantar da mata shekaru aru-aru. Idan kin haɗa mata 100, in Allah ya so yadda kusan 70% nan yawanci zama haƙuri suke yi. Ku yi haƙuri, maza ku yi haƙuri. A cikin 100 galiba a duk suke nan. Complain, complain. So ya kamata ki sani, wai kai ki dauka kowace mace wai 100% tana zaman jin dadi da rukunci hankali a gidan mijinta. Akan zauna a gidan miji ai hakuri don a kula da yaya. Wata na ta mijinta kishi mutuwa ne ya bar mata yaya, akai ta zuwa neman ta aure. Nace ke me yasa baki aure? Tace mallam ina ni ina aure yanzu. A tara mu wannan yayan in je ne aure in tafi gidan wa. Tace yanzu mallam in je kai zaka ban shawara ne aure in tsallaka na bar waɗannan yaran da basu gama junior secondary school ba, basu gama secondary school ba. In rabu da su in je gidan wani kuma in tara masa wasu yayan, ni kuma na yayan wa zai kula min da su? Tace wallahi na hakura da aure, in ka ga na aure sai na aure da yayan nan. Yara namiji, yaro namiji zai iya rike kansa in ya girma, amma ya mace ta ce wallahi ba zan iya tsallaka in bata ko gidan kaka ko gidan kishiya ko wani makamanci wannan ba. So ina so ku gane a wannan gaba yawan kukan rashin tarbiya da ake yi na mata a gidajensu shine akwai kashe aure da mutuwar aure. Wannan kuma jan hankali ne ga ainihin su maza masu koran matansu a gidajensu. Mace ta tara maka ƴaƴa saboda rashin kirki kawai, wai kaga wata kai sai ka kore ta. Kun san akwai maza masu ɗabi'ar wato mu'amala da ƙwallon mangoro. Wai shi mangoro idan aka shashi aka shashi aka tsotse shi sai a jefar da shi. Wallahi yanzu din nan a wayata ban san daga wani gari bane ba, aka turo mun wata tamun dogon tas nake karanta ban ma gama karanta ba, tace mijinta ya aure ta. Ku dinga jin wannan kisoshi saboda ku san yaya za ku yi yayan ku tarbiya, sannan su waye za su aure yayan ku. Yana aurenta yace to kin danki kin ga ke bakaci, ni kuma fata dan Allah bani kudi na aure Balarabiya ko na aure faran mace ko na aure kala. Kayaye gaya mata tace wallahi mallam duka da mota uku ba, yace ina tabbatar miki da na samu kudi zan aure ta kuma koran ki zan. Tace mallam mun zauna da shi nayi ta addu'a Allah kare bashi kudi, yau shekara 12 bai samu kudin auren ba, 12. Tace amma kwanan nan naji yana neman aure. To mallam hankali na ya tashi gaba na ya faɗi saboda ya gaya mu in dai ya samu wata mace mai haske wacce tafi ne to sai ya sallame. Tace mallam abun da nake tunani ƴaƴan da ya tara mu, yanzu ku duba irin wannan namijin wai akwai shi a zamani. Subhanallahi al'azim, subhanallahi al'azim. Ya sallame ta ya kore ta, bayan ya gama cin moriyarta ya gama amfanuwa da ita. An je wani kes a kotu, alƙali ya ce ina matar da aka sake ta, ta ce ba ta saku ba. Matan da ya shigo da ita sai ga Hajji ya tukub 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 tsohuwa, sai shi ma da alhaji ya zo. Alƙali ya ce ke da mai kika dogara an sake kin ce ba ki saku ba. Ta ce kai ɗin da mai ka dogara mijin da ya auri mace shekara 50 ya ƙarar da ni yau zai ce ya sake ni, ina Allah ya ce ai wannan sakin. Ta gaya wa alƙali ya ce ke ba ki san Allah ya faɗa halal ne a sake mace ba? Ta ce eh Allah ya ce ai sake, amma ba ko ina ba. Ta ce wallahi wallahi ban kai daɗe ban tabu ba. Ta ce a duniya ban taɓa sanin wani namiji ba shekara 50, ƴaƴanmu suna jami'a, ƴaƴanmu jikoki, ubana ya mutu, uwata ta mutu, ba ni da dangi, ba ni da kowa. Wai yau wai mutumin nan ya zo, wai yau wai zai ce wai ya sake ni. Ta ce ai ni ban ma san saki ba. Ta ce wallahi ina nan daren daɗan ba inda za ni. Aka yi ta tafka shari'a. Alƙali ya yi ƙoƙari ya liƙa mata saki, ta ce wallahi ba ta saku ba. Kuma ta haɗa kai da ƴaƴanta ta ce ku zo ai bala'i a gidan nan. Wallahi ni goyon bayanta ne mallam. Kwarai kuwa ba ce kai karka damun aya ko hadisi ba ce ba ce, amma wallahi matan nan abin da ta faɗa gaskiya ne. Shekara 50 ta ce yau duk abin da nake mata ya gama haƙuri da ni shekara 50. Sai yau zai sallama ta ce wallahi ban saku ba kuma inda za ni. Na ce wannan labari ya yi daidai Hajji, ya ke zaman ki daren daɗan ba gudu ba ja da baya. To daga cikin matsaloli shine bayan mutum ya ajiye mace ya tara mata yaya sai ya kore ta ya sallame ta, kuma ba yi da wanda zai kawo gidansa su kula da tarbiyyar yayansa. To yayan suna bandarewa in wani ya zo ya aura sai ku kamar guba ya aura. Abu na uku rashin dacewa da shi ne adamu takayyuf ma'az zawji. Ina magana ne akan me yasa matan mu suke fandare mana. Kaga ya kamata idan zaka nemi aure ka san tarihin mace, ka san ya ta rayu, ba cewa ne matan da ta tashi daga gida ne irin wannan tsarin kar a aure ta ba. A'a, duk lokacin da mutum ya sayi mota mai shan mai to ya kamata ya san tana shan mai. Duk wanda ya sayi mota mai yawan larura to ya kamata ya san cewa maganin na larura. To abu na gaba shine rashin dacewa da miji ko rashin dacewa da matar. Shari'a ta gama mana, Qur'ani ya ce fanki hauma taba la kunnin nisa'i masna wa thalatha wa ruba, ko aure abin da muku dadi na mata, abin da kuke so shine ma faba ai ma hasuna, abin da ya muku kyau, abin da hankalinku ya kwanta ku aura. Malamai suka ce ita ma mace tana da choice, tana da ikhtiyar, tana da zabi, ba cewa akai duk wanda aka zo da mata aka kawo mata dole sai ta dauka ba. A'a, to kenan me yasa shari'a tace ma faba lakum minan nisa'i? Kenan ya kamata mutum ya zabi matar da ta dace da shi. Wani ya zo neman aure tun daga zance, shi matalaka ne miskini, kuma yarinyar nan ita ma dai ba laifi ga ta ne. Daga zuwa zance ta fara ce masa to ita fa ba maganar hijabi a cikin sha'aninta, ba ta saka hijabi. Ya ce to ba ta saka hijabi, ta ce ai ba abin da na tsana irin hijabi. Da haka kona ko ka aure ne karka yi tsammanin zan saka hijabi a gidanka. Kin ji ta fara kafa mai sharadi, da yake cingam ne ya ci gaba da zuwa ya maka nemanta. A haka yana zuwa, wai wani dan uwa ya ce haka, leka daraba wai Allah zai gyara, inna Allah ala kulli shay'in qadir, za ta gyaru. Abu na gaba ta ce masa to kuma wani ya ce shi kuma ce masa ta yi ita ba ta cin tuwo. An zo ana magana ne yana labari shi wai a ce mutum ne mai son tuwo wai, sai ta fara cewa me tuwo zance fa yanzu wala yanzu yarinya ba haushiya Hausa Fulani a ƙasar Hausa, wai ana yana mata magana ya ce wai ita ba ta son tuwo ba. Ya ce kenan ba ta ci? Ta ce a ya ba ta ci, ita ba ta ma taɓa ci ba, inda ba tana jaririya aka tusa mata ba. Ya ce to ya za a yi kenan? Ta ce ita sai dai dankali soyayye da ƙwai da taliya spaghetti da ɗan kuskus wani lokacin haka da safe ma da mai ta ce da wainar ƙwai haka da madara mai kauri da shayi jijibar haka da sai ta mai lissafi babba. Wai shi ne ba ya tsallabo wajen malaminsa yana fatawa wai yaya maganar auren wannan irin wannan yarinya mala, akwai wata addu'a da za a bashi Allah ya mata zaiti? A'a, ba taka bace. Duk mutumin da ya je ya auro mace mai ɗabi'a irin wannan, to ya cika mata ɗabi'arta yanda ta faɗa. Idan ku ba za ka iya ba, ka ce bi talakum dinukum waliya din, kama gabanki da kama gaba. To yanzu akwai wata mai yawan fushi ce tun daga zuwa zance, ina magana ne akan adamu takayyuf ma'az zawj, adamu takayyuf. Shari'atul ghadab watakila mai yawan fushi ce, sai kai kuma ka fahimci kai ba ka san mutum mai fushi. Daga zuwa zance ka gane filimini sai ta yi fushi, sai kai kwana uku kana ta kiranta a waya ba ta ɗauka, wai ta yi fushi. A haka kafin ka aure ta kuma ka je ka shiga, to ai za ta shuka maka masifa ba ƙarama ba in ta shiga gidanka. Ko kuma ke kika fahimci mai yawan fada ne, wata ta mun fata take cewa ni fa mallam ina cikin damuwa, an kawo kudin aure na amma ni mutumin nan gaskiya ina tsoron lamarin sa, me ya faru? Tace wallahi mallam ba ranar da zai zo zance kwana ɗaya biyu fa sai mun yi fada. Tace kuma in yayi fushi in ta bashi hakuri, ya ki hakura in ta bashi, wani lokacin sai mama na ta kira shi an bashi hakuri in ta bin sa. Nace to wannan wallahi tallahi ba mijinki bane, ba kullun aure ya kuma ko jirgin sa wai aje muku a kofar gida ku mayar masa kayan sa. In ba haka ba za ki zama bazawara ne garanti, in ko ba haka ba to sai dai ki ci gaba da haƙuri da shi. A haka yanzu a nan gurin mutum mai yawan fushi, ke kuma ba kya son fushi, ke kuma ba kya son fada, wani mai yawan fada ne, ba fadacin mutum ne, dan abu kadan fada yake. Ya za ki zo ki aure shi? Ya za ki auren da yarki ga wannan? To irin wannan shi ne yake sa mace ta zama fandarariya, ko namiji ya zama fandarari, saboda ba ta dace da mijin ba. Yanzu wata ba ta so, amma uwar ta ce take so. Yanzu abin da ake yi idan yarinya wai ba ta so, uwa tana so sai a ce wai dole ki yi aure. Akwai uwar da tace wa yarta wallahi ko mutuwa zaki sai na auren da ke ga wani. A tarihi wallahi sai na ji cewa an daura auren ki da wani, saboda wani ya gama sallamar ta. Tunda yanzu iyaye mata sai wanda Allah ya kubutar sun zama shanshani, sun zama ƴaƴan kaji ƴan cak. Da zarar saurayi yana jefo dan wani abu, wata recharge card kawai ake tura mata, za ta dauki yanta bayan. Wata ɗan hidima ne ake mata, dan madara ake turo mata, wata katin waya ake tura mata, wata kaza, ta yadda ba za ta bincike akan mijin da yake neman yanta ba, za ta ce dole yanta ta auri wannan miji, saboda yana mata hidima, wataƙila kuma halinsa bai da kyau. To shi ma wannan yakan sa mace ta fandare, saboda ba a samu ta kai ba, ba ta dace da shi ba, ɗabi'arta da tasa ba iri ɗaya ba ne. Dan haka anan me yasa na kawo wannan, ina so ne na yi magana akan ku daina hada aure tsakanin mutanen da ba su dace da juna ba. Kun ga dukan ku yanzu kun zama iyayen yaya, duk ga yaya na a gaban ku, ku yi kokari ku yi yayan ku tarbiya islamiyya, sannan idan yarinya ta zo munzalinta na aure, to a tabbatar ta auri mutumin da take so, yake son ta, kuma suka dace tare da juna. Matuƙar ba su dace ba, to auren baya zama. Muna da kesin zawarawa sun yawa a waje, a makarantun islamiyya zawarawa, a bakin titi zawarawa, masu toye kosai zawarawa, masu gasa masara zawarawa, masu kaza kaza zawarawa, masu wane ne wanke wanke a gidan masu kuɗi zawarawa, wane ne zawarawa, abin ya yi yawa. Masu diploma zawarawa, NCE diploma zawarawa, wane ne zawarawa. Aure yana ta mutuwa, sai ki ga yarinya karama duka-duka da ɗan ƙaramin goyonta a baya, shekarar tana shekara biyu da ɗan goyonta a baya, da yaba da ita ma ba zaura ce, saboda an je an yi auren a cunkushe ba kula da ƙa'ida ta ainihin wato shari'a ba. Don haka idan mace ba ta dace da miji ba, aka samu ikhtilafu tiba, an gane ko saɓanin ɗabi'a, to ba a yin aure ya zauna lafiya, kuma ana samun rashin jituwa da ainihin daga ainihin wato miji. Namiji sannan kuma abu na hudu malamai suka cewa akwai taqlidul um, koyi da uwa. Duk matar da duk yadda ta zama uwarta ba mutumiyar kirki ba ce, uwarta tana wahal da ubanta, to in ba sa'a aka ci ba, shi da ya zo ya auri wannan yarinya, to shi ma fa sani cewa wannan mata za ta wahal da shi. Da yawa bincike ya tabbatar mana mata suna tasirantuwa da iyayensu mata sama da tasirantuwansu da iyayensu maza. Me yasa? Saboda ta fi kusa da uwarta mace. Wataƙila ubarta za ta iya yin awa biyar shida bakwai ba tare da shi ba, amma uwarta kullum suna tare, kwanciya ke raba su. Saboda haka shi yasa ɗaya daga cikin malamai salaf ya ce yana daga cikin sharaɗi na neman aure, duk wanda zai nemi aure ya binciki gidan yarinyar uwarta yaya halinta. Kada ka dogara da halin yarinya kadai, a'a, ka binciki yaya halin uwarta idan tare da uwarta suke. Uwarta tana bin ubanta? Akwai malamin da ya ce ma hatta uban ka bincika shin yana fita sallar jami'i, shin yana qiyamul layli, shin yana yawan karatun Qur'ani, shin yana yin sadaka. Duka wannan yana nan a cikin littattafai malamai suke faɗa, duk wanda zai auri mace ya binciki iyayenta, ba wai bincike akan ta kaɗai ba, hatta iyayenta sai ya yi bincike a kai don saboda ya samu kyakkyawan zamantakewa da shi da matarsa. To me yake sa wani lokacin mace ta fandare ta ki biyuwa uwarta ce take zuga ta? Da yawa akwai wanda wallahi uwarta ita ce siyarin gidanta, in ka gaya mata abu sai ta kira uwarta ta gaya mata. Da yawa daga cikin kumata akwai wanda wallahi mijinta bai isa ya sirri da ita ba, face duk abin da ka gaya mata ka gaya uwarta. In an yi magana eh ni ba inda za a yi da ni uwata ita ce abokin shawararta, uwarki ita ce abokin shawararki, kuma ita ce za ki ɗauki sirrin mijinki je ki gaya mata, ki je ki gaya mata, wannan ba daidai ba ne. Kuma miji ya ji maganganunsa na asiri na sirri, ana yaɗawa a gidansu a wurin ƙarin miji, a wurin yayan miji, a wurin dangin miji, wannan tonan asiri ne, wannan ba daidai ba ne, ya saba shari'a. To da yawa waɗannan abubuwa suna kawo wato matsaloli da dama. Sannan abu na ƙarshe shi ne mijin ya zama bai da kirki, rashin kirkin miji yakan sa mace ta zama mai taurin kai. Da ya auro ta mutum ya kirki ne mai hakuri ce, ko ya ba aka sa mata a baki ba ta iya taunawa, tana da hakuri, tana da juriya, tana da kai zuciya nesa. Amma mijin bai da kirki, halinsa bai da kyau. Wata kace wallahi shi ya koya mu da in yi duk abin da zai mun bana tanka masa, amma naga abin yayi yawa. Mallan yana hakuri, yana hakuri, wata rana har tana hakuri, tana hakuri, wata rana mijin nan yazo ya sa ta a gaba, yana zagin uwarta a gabanta, ya kira sunan mahaifiyarta ya zaga, ya tsallaka yana kiran sunan mahaifinta yana zaga. Mallan wannan abin yana nan barkate a cikin gidajen mu na aure, miji ya kira sunan uwar matarsa ya zaga. Akwai kestan da aka kamu, wallahi mallan abin bai da dadi. Mace ce mijinta ya rabu da ita, na yi magana wa uban, aka ce uban in yi masa magana ta koma gidanta na aure. Uban ya ce akaramakallahu ta yi aure, kar ta yi aure, ta zauna, kar ta zauna, ita ta ji shi ba ni ba ita, me har alaji. Ya ce nan mijinta ya zo ya mata wulaƙanci, tana da ciki, ya sake ta, muka yi ta wahala, na zo na yi magana a ƙofar gidana, ya ɗaga hannu ya ce in na ƙara magana sai ya ɗebe ni da mali. Siriki, siriki, mijin ƴarka ya zo ƙofar gidanka ya ce in ka ƙara magana sai ya kwashe ka da mali. Ya ce Allah baka haƙuri, ba ni da ƴaƴan da za su rama min yanzu, ita ce kaɗai matar da na baka. Ke in shi kaɗai ne namiji a duniya ki haƙura da shi. Ta ce baba ina son kayana. Ya ce to Allah kiyaye. Ya ce akwai wata aya ko na hadisi da za a zo a kawo a ce wani ce ta koma gidan wannan mutumi? To wallahi idan za ku tambayi mata da yawa, akwai waɗanda ya zagi iyayensu, miji ya zagi iyaye, ai wannan is common. Wani abu ne wanda yake abin nan, to dole mace ta juya ta, ta yi busting, ta zo tana ramawa. Ta zage ta, ta rama, ba goyon baya muke ba, amma dai mijin shi ya dawo ya jawo. To a nan gurin ya ku iyaye na mata. Daga cikin abubuwan da yake lalata zaman aure shi ne taurinkan mace. Maza suna kuka, duk wannan abubuwan da na faɗa sababbai ne, amma ba dalili ba ne, ba mubarrir ne ba. Ba wani dalili ne da zai sa mace ta taurinkan, ta rashin jin ba, in an taɓa ta ya yi wata uwarta ta gada. Ko an yi magana ce ai haka take, akwai wanda ce ce wa mijinta ni haka nake, Allah ya yi ni, in za ka gyara nake gyara, in ba za ka yi ba ka barni haka. Miji ya ce to Allah ba da haƙuri, ni dai ba zan iya gyara ki ba. Ma'ana ta yadda ita wai haka Allah ya yi ta. To dan Allah ku kyautata wa mazajen ku. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗaitar da mu kyautata wa abokan zama. Yanzu da yawa daga cikin maza musamman ana koke-koke, yanzu namiji akwai namijin da bai isa ya sa matarsa ya ce ta yi ba ta, dan Allah akwai ko babu? Ko faɗa in ji? Ko faɗa akwai ko babu? Ko sharri na yi? Akwai matan da mijinta bai isa, matar da mijinta bai isa ya ce ta yi ta yi ba? Akwai wanda ya ce kar ki fita, kar ki fita, kar ki fita, wallahi in kin fita za ki ga abin da zai same ki. Yana ɗaga takalminsa yana juyawa ya ce ya ganta a bayansa. Wallahi tallahi ta ce ka yi duk abin da za ka yi. Akwai matar da mijin ya yi bala'i, ya yi bala'i, ya yi faɗa, ya yi faɗa, ta rutsa shi gaba da gaba, ta nuna masa yatsa, ta ce idan wance, ta kira sunan tsohuwarsa da ta haife shi, shi mijin surukar ta kenan, ta ce idan wance ba zina ta yi ta haife ka ba ka aure ni, ka rubuta min takarda don Allah ka sake ni yanzu yanzu. Kaga wani inas taurin kai iyaka kenan. Akwai wanda ta ɗaga hannu ta dafi kika da keri, ta ce an da ke ka banza, kar ki ƙara, wallahi kar ki ƙara. Ta ce in na ƙara sai me? Sai ta tare da gamsa masa wari, ni kika da ka za ki ga abin da zai same ki. Ta ce sai in daga buge ka, sai ta jera masa tafi uku lafiyayyu, yana cewa za ki gani, za ki gani, ba wani abin da za ta gani. Ya sha duka kawai. To irin wannan mata mai duka mijinta. Akwai wanda ya nuna mun, ya ce mallam gashi, ya ce kaga nan jini ne na gani a hannunsa, ya ce wallahi cizon matata ne. Cizo
yace wallahi ko gafiya bai kai da kai mata abu sai dai ka ji ta gamsare ka haka yace hankolin ka yadda ka san raina ita kuma haka take ta cije shi a can ta dake shi a can akwai wanda kuma su kuma makami suke dauka akwai wanda ya nuna mu yace ga ta nan wuka ta dauko wani abu ya shiga tsakanin su dauko wuka na cike ka wallahi yana dan Allah kiya kuri inna lillahi wa inna ilaihi raji'un irin wannan da biyo ya ku iyaye na mata wallahi abun kunya ne abun bakin ciki ne abun bacin rai ne abun damuwa ne kuma duk matar da ta yi wa mijinta wannan ki sani wannan kyar da take gaban ki kika shuka ta take wannan a wani kika shuka ta kike tarbiyyantar da ita to za ta je ta yi wa mijinta wannan daga a ƙarshe abin da nake so na rike mana da shi so ne abubuwa kamar haka annabi sallallahu alaihi wa sallama a hadisi wanda yake albani ya tashi a cikin sahih targhib wa tarhib hadisi na 1930 wani abu ya ce da zan umarci wata mace ta yi sujada da zan umarci wani ya yi wani sujada da na umarci mace ta yi wa mijinta sujada saboda tsabarar haƙƙi da yake kan haƙƙin mijinta a kanta ku yi wa mazajen ku biyayya ku yi musu da'a ku girmama su manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya nuna matar kirki ita ce mai bin aure kuma musamman ina kira ga matan ɗalibai yanzu kuna wannan ƙasa mai albarka wannan ƙasa ta Masar alhamdulillah ni tana daga cikin ƙasashen da akwai ni'ima ni ina fada ina kuma maimaitawa ba ƙaramin ni'ima bace alheri ne gare ki Allah ya kawo ki irin wannan ƙasa da aure kuma da yawan ku labari ya zo mana yawancin ku kuma degree holders miji yana digiri ke ma kina digiri akwai mijin da bai ji nauyi ba yana zuwa kulliya ke ma kina zuwa kulliya bai ji cewa kada ku gama ke digiri shi digiri a samu reni ba kaɗan ne daga cikin ku da kuna digiri mazajen ku suna master to ina ganin ni'ima ce ba ƙaramin ni'ima ba alhamdulillahi akwai abinci alhamdulillahi akwai kwanciyar hankali alhamdulillahi kuna da tsaro yanzu mace a nan alkahira ba inda mace ba za ta je ba in karfe uku mace ta kai ba ta dawo mijinta ba ya da damuwa amma mu yanzu a Najeriya mutum ya isa matarsa karfe 12 ba ta dawo ba ya kwanta wacce ya isa ba amma nan ana da aminci ana da kwanciyar hankali ba wanda zai takale ki ba wanda zai taɓe ki ba wanda zai ce ka ba alhamdulillah ana kare muku mutuncin ku kuma kun samu damar karatu na haɗu da wasu ɗalibai a ma'ahad matan wasu ɗalibai ne ban san su wasu ƴan Kaduna ne wasu ƴan Lagos wasu ƴan ina ne muna gaisa da su na gaisa da ƴaƴan su na ce kuma da da ƴaƴan ku ke zuwa karanta ce ai nan kowace mai ƴaƴa ne ma in ta zo akwai habana sai ki ajiye ƴarki a kula miki da ita kike karatu yanzu kin isa a jami'ar Najeriya a wata university ta Najeriya ki tafi musu da ƴa kuma jami'ar ta tana da miki wa zai kula miki da ƴarki kin isa a kasar ta ku da kike gadara kasar ku ce yanzu wannan damar ya kamata mace ta yi sakaci da shi ta ki ta yi karatun ko ta yi ta faduwa a jarabawa har shi miji yanzu ya gama yanzu ce zai tafi ya tafiya bar kina faduwa a jarabawa ba dai neman ko kuma ce ta kwanta ce ta bacci yanzu ke bacci kika zo ko a ce miji yana kuka da matarsa ba za ta iya dafa mai abincin da zai ci ba ga rayuwar ɗalibta ga zuwa ya bi layin sayan abinci yanzu mutum yana da iyalinsa a nan gurin ya kamata ya kecire ne akan harkar abinci amma akwai matan da wallahul musta'an abinda za su dafa mai gidansu abinda za su ci ba sa yi me ya faru ai ta bacci take ba a tashi ta tsani daga ita tana bacci ba za ta tashi ta dora mai abinci ba wallahi wannan zalunci ne wallahi wannan haƙinci ne kuma wallahi wannan cin amana ne da kuma ainihin wato rashin girmamawa watakila kin ga shi ne kike gani kullum kuna tare da shi sai a zo a samu karancin mutuntawa da kimanta wanda wannan ba daidai ba ne gaskiya to ina muku nasiha kuma ina muku wasiya duk matan da take ta zo nan tana auren ɗalibi yana karatu ribar ki shi ne ki je ki karatun nan kema inda ya baki dama in ma bai baki dama ba ki gyara halinki watakila halinki ne bai da kyau yake ya baki dama ki shiga jami'a wannan damar da kuka samu na rantse muku da Allah in a Najeriya ne ba ku da ita yanzu ba mamaki
mijinki da ya aure ki kike karatu a jami'ar da yake gadara ita kike yi in a Najeriya ne a jihar da za ku zauna babu university kuma ba zai bar ki zai ke boarding ba ko a ƙauyen da kuke babu jami'a kuma ba ku da halin da za ku je ku karatu amma yanzu kuna da shi ya kamata mace ta sakaci da wannan ba dai ba ne kuskure ya girmama ki ya mutunta ki ya kimanta ki ya kai ki makaranta ya dauki nauyin muwasalat dinki ya dauki nauyin koya miki ya dauki kaza da sauransu da haka ina ba ku shawara ku kula da karatun nan muna buƙatar mata irin ku masu karatu a Najeriya wallahi wallahi muna da buƙatar da masu karatun boko a cikin ku da masu karatun islamiyya da addini a cikin ku muna buƙatar mata sayyidat mudarrisat ummahat da za ku je ku karantar yanzu sun ku sun haddace alqur'ani wasu ku sun iya larabci tar wannan larabcin da kike yin sa larabci kike da Allah in a wata jami'ar kike a Najeriya baki suke ba wallahi baki suke ba amma yanzu kin ga kin iya duk wani balarabi a duniya zai magana kina ji duk wata huduba da za a yi kina ji a iya shekarun ki biyu uku wannan ba ni'ima bane fa amma bi ni'mati rabbika fahaddith da ku gode Allah sannan ku taimaka wa madajin ku wajen kula da tarbiyyar yayan ku na san ana wahala wajen kula da yara a garin nan rashin baccin su ko kuma kai su makaranta da dawowa kula da su larurar yara na san kuna kokari tabbas amma ku daɗa ƙarawa akan ni'imar da Ubangiji ya baku kuma ba daidai bane mace ta zo ta fandare wa mijinta a wannan gari mai albarka a ce wai mijinki ya miki wannan gata goma da dari amma yanzu yana jin ciwo yana jin zafi dangane zaman cikin wannan biri ba fata na Allah Ubangiji ya baku ikon biyayya ga mazajen ku kuma ya baku ikon kulawa akwai yan abubuwa waɗanda lokaci ba zai bari ne magana akan su ba kamar tsananin kishi zazzabin kishi da mata suke da shi yana musu illa wajen rashin zaman lafiya a tsakaninsu da mazajen su kuma da kissar kishin mata da kuma ƙarya da ake yi da rayuwa ta ƙarya mace ta ce za ta yi rayuwa hai rayuwa shi ma yana taimakawa wajen kawo rashin zamantakewa a kyakkyawan zamantakewa a tsakanin ma'aurata da kuma shi kansa mijin rashin adalci da kuma rashin kulawa da iyalinsa mutum ya ɗauko 'yar mutane ya kawo ta garin da ba uwa ba uba shi ne uwa shi ne uba amma ya ta gana mata azaba ta yi kuka bai san tana kuka ba ta yi baƙin ciki bai san baƙin cikinta ba sannan kuma da ainihin wato rashin kyautawa da rashin kulawa da haƙƙi na auratayya da wasu mazan suke yi dangane da matansu su zo su watsar da su kamar ba sun auro mata ba wannan ba daidai ba ne wannan rashin kyautawa ne kuma dukanmu da mazan da matan muna da ɗabi'u da halaye marasa kyau barin dakata a nan saboda na ga ana ta turo tambayoyi da yawa abin da na faɗa na daidai ina roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya ainihin wato karɓa mana ya ba mu lada أنا أستعمل هذه الفرصة الثمينة وأقدم الشكر الجزيل لشيخنا الوالد الذي استضافنا هنا ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقه ويسدد خطاه ويبارك الله تبارك وتعالى في هذه المؤسسة أو هذا المسجد أو هذه القاعة وهو وأعوانه جميعا ونسأل الله تبارك وتعالى أن يرفع مكانته ويعزه ولا يذله ويجعله إن شاء الله من المتقين ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفق القائمين على تنظيم هذه المحاضرة المتواضعة ونسأله تبارك وتعالى أن يعيدكم إلى بيوتكم سالمين غانمين جميعا والله أسأل أن يوفقنا ويوفق الجميع ويجعل الخير والبركة في هذه المصر الحبيبة هذه الدولة الحبيبة هذه الدولة الشقيقة ونفتخر بها والحمد لله وجزاكم الله خيرا عنا وعن الإسلام خير الجزاء السلام عليكم ورحمة الله